Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 8 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gaba ba da kanin labarai.
To Hanifa, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbas. Ya kuma ce Russia ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya daga sojojin Ukraine ba. Wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin daukar kaya, sa'annan rabin karagun jirgin sun kauce wa hanya gabanin wayewar yau Laraba, inda ya kashe akalla mutane 21 kana wasu 47 suka jikata. Kano hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu 8.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Tinubu a matsayin ɗan takararta a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a baɗi. Za kuma a ji cewa hedkwatar rundunar ƙawancen ƙasashen tafkin Shadi sun yi ƙarin haske kan nasarar halaka 'yan ƙungiyar ISWAP da kuma Boko Haram guda 800 da suka yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbas. Ya kuma ce Russia ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya sosai ba, yayin da Russia din take ikirarin cewa ta kwace iko da kusan dukkanin lardunan da ke cikin yankin Donbas. Bayan makonni da karkatar da hare-harenta zuwa gabashin Ukraine, ministan tsaron Russia Sergey Shoigu ya faɗa a jiya Talata cewa dakarun Russia sun kwace kashi 97 cikin 100 na yankin Luhansk. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na farkon bidiyo na daren jiya Talata cewa dakarunsa na ci gaba da ba da kariya ta jarumtaka a Donbas. Ya ƙara da cewa Russia ba ta yi wani gagarumin ci gaba a yankin ba a wannan ranar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta yi irin wannan kiyasin da safiyar yau Laraba, inda ta ce babu wani bangare da ya samu gagarumin nasara a cikin sa'o'i 24 da Russia ta kai hari daga bangarori da dama, amma rundunar tsaron Ukraine na dakile su. Wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin ɗaukar kaya, sa'annan rabin tarugun jirgin sun kauce wa hanyar jirgin gabanin wayewar yau Laraba, inda ya kashe akalla mutane 21 tare da jikata wasu 47 a cewar jami'ai. Faduwar da jirgin ya yi a kusa da birnin Tabas mai yawan hamada shi ne bala'i na baya-bayan nan da ya faru a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata, a daidai lokacin da Tehran ke fama da takunkuman da Amurka ta kakaba mata kana duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyarta da manyan kasashen duniya na cikin shakku. Jirgin kasar da ke karkashin ma'aikatar jiragen kasa na gwamnatin Jamhuriyar Musuluncin ya dauki kimanin mutane 350, yayin da ya taso daga Tabas mai tazarar kilomita 550 daga kudu maso gabashin Tehran zuwa birnin Yazid. Balagurin ya fara ne a matsayin tafiyar dare daga birnin Mashhad mai tsarki da Iran. Dangane da hotunan da suka bayyana bayan faduwar jirgin, an ga alamun kan jirgin ya wuce injin ɗaukar kayan, inda taragun daga baya suka bugi injin mai haƙar rami kuma suka yi sanadiyar kaucewar jirgin daga hanyarsa. Ko da yake hukumomi ba su yi bayanin yadda bala'in ya faru a yankin karkara a kusa da wata gadar jirgin ƙasan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda 8. Mai magana da yawun 'yan sanda Thilo Kablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe 10:30 na safe, kafin ya mayar da motar kan hanya, sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da wurin. kakakin ma'aikatar kwana-kwana Stefan Salzwedel. Ya ce adadin mutane da suka jikata sun kai guda 8, yayin da 'yan sanda suka ce mutanen sun fi 12. 'Yan sanda sun ce yawancinsu raunin nasu ya yi tsanani. Da alaman masu wucewa ne da suka tsare direban kafin wani ɗan sanda da ke kusa da wurin ya kama shi cikin hanzari, inji wani da ake kira Kablade. Ya ce 'yan sandan na kokarin tantance ko da gangan ne ya afka da mota a cikin jama'a ko kuma dai haɗari ne ya yi.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Uban jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar da gagarumin rinjaye. Tinubu, wanda ya fafata da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da wasu ƙalilan da basu janye ba, ya samu 'yan takara 7 da suka janye da mara masa baya. An yi ta shige da ficen siyasa gabanin zuwa kaɗa ƙuri'a. Wannan ya nuna Tinubu zai shiga babban zaɓe da 'yan takarar manyan jam'iyyu irin PDP mai Atiku Abubakar da NNPC mai Rabi'u Musa Kwankwaso. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Bola Ahmed Tinubu, having scored the highest number of votes cast, is hereby declared winner.
Jagoran zaben gwanin na jam'iyyar APC gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ke ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'a 1,271. Sunan Tinubu ake ta ambata tun fara ƙidayar ƙuri'a kafin canka jihar ambaci wanda ya zo na biyu, wato Rotimi Amaechi mai ƙuri'a 316, sai mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo mai ƙuri'a 235.
Bola Tinubu.
Umar Makiroce Sokorocha da Fasto Tunde Bakare ba su samu ko ƙuri'a ɗaya ba. Daraktan ofishin kamfen ɗin Maraba ga Tinubu Aminu Suleiman ya ce sun kasa sun samu nasarar bazata.
Allah ya riga shi tsakani, saboda akwai wasu suke su ɓata tafiya kuma, amma Allah ya shiga ciki. Shi za mu ce ba za mu so mu ce komai, don yanzu kuma na haɗe, an nuna cewa APC suna tare, tana kasa suna haɗe. Tunda kun gani yanzu abin da aka yi an yi tare, kuma ai mu abin da muka yi arewa mun biya bashi, saboda Muhammadu Buhari ya yi takara 1-2. Amma da Bola Ahmed Tinubu shiga an samu, to mu ya arewa sai sa nake DG nashi na dan arewa ne kuma daga North West birnin Kebbi, muke ce musu cewa mu za mu cika alƙawari abinda Buhari mun abin soje muna, saboda ka ajama ya mu zagi.
Ga batun mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da magoya bayan Tinubu ke gani ya juya musu baya kasancewa su dan gidan Tinubu ne, Aminu Suleiman ya ce santsin takalmi ne ya kwashe shi.
Allah ne kama shi, kuma Allah zai ƙara kama shi, kuma ya gama kan shi. Mun gaya mai ni na interview daban-daban bayo ba shekara biyu, wanda bai taɓa cin zaɓe a lokacin gwamnati ba, na ke ina shi ne shugaba in ba ƙarya ba, ya gama har da shi ma sanar president ya gama da Tinubu ba taimake shi. Ai gani ya cewa yana shiga cikin bagazin bias na Tinubu, bai san wannan ba nashi bane na Bola Ahmed Tinubu, jinar da yake ba nashi bane da Tinubu ne, kuma Allah ya gwada mishi yau.
Magoya baya na ta murna da shiga yanayin biki. Shugaba Buhari ya gargaɗi 'yan jam'iyyar da kar su saki PDP ta dawa zaben 2023, don ya ce 'yan PDP za su mayar da hannu a gogo baya kan abin da ya zayyana da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma. Nasiru da Malika ya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu Makeri da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata an fara shari'a akan babbar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong, inda masu fafutukar rajin demokuratiya da wasu 'yan majalisa su 47 suke fuskantar shari'ar. Ana tuhuman masu kare kansu ne da haɗin baki da kuma yunkurin take dokar tsaron ƙasa, laifin da hukuncinsa ka iya kai mutum ga zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019, Beijing ta kafa dokar tsaron ƙasa a Hong Kong don murƙushe 'yan adawar siyasa. Dokar wacce ta haramta ayyuka da ake gani kamar ɓallewa da zagon ƙasa da haɗin baki da kuma ta'addanci. Hukumomin kasar sun yi amfani da ita wajen auna babbar kungiyar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a Hong Kong. Waɗanda ake tuhuman su sun haɗa da 'yan majalisa da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya, da kansiloli, da malamai, da masu fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya. Daga cikinsu akwai fitaccen dan gwagwarmaya Joshua Wong da tsohon dan gwagwarmaya Louis Kang Hong wanda ake mai lakabi da mai dogon gashi da tsohon malamin jami'a Bani Tai da tsohuwar yar majalisa Claudia Mo da kuma tsohuwar yar jarida Gwyneth Ho. A ƙarshe, a yau Laraba, Cambodia da China sun fara wani aiki da Beijing ke tallafa masa na gyaran wani sansanin sojan ruwa da Amurka ke fargaban cewa ana yi ne da niyyar sojojin China za su yi amfani da shi. Jaridar Washington Post a wannan mako ta ambato wasu jami'an yammacin duniya da ba a bayyana sunansu ba suna cewa sabbin gine-ginen a sansanin Rim na Cambodia da ke gabar tekun Thailand ana gina shi ne kacokan don amfanin sojojin ruwan kasar China. Kasashen biyu sun musanta wannan zargi, inda Phnom Penh yake faɗin cewa ba a yi aikin gina sansanin a cikin sirri ba. Ministan tsaron Cambodia Tiba da jakadar kasar China a Cambodia Wang Wintin sun isa wurin aikin a jiya Laraba don ganin fara aikin akan gina sabbin kayayyaki da suka hada da aikin gyaran kwale-kwale da magudanan ruwa guda biyu da wurin tsayawar jiragen ruwa da kuma aikin yashe kasa don manyan jiragen ruwa su tsaya a gurin. An ga manyan na'urori da kuma kayan gine-gine a wurin.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hedikwatar rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi sun yi karin haske kan nasarar halaka 'yan kungiyar ISWAP da kuma Boko Haram guda 800 da kuma kwace motocin yaki da kuma bamai da suka yi. Daga Injamina ga Hassan Maina Kaina da karin bayani.
We seem to have been able to neutralize about 800 terrorists, capture or neutralize 44 vehicles, gun trucks.
Navy Captain Joseph Gay na rundunar mayakan kasar Kamaru da ke zama komandan sashen J3 na sojojin kawancen kasashen yankin tafkin Chadin ke mana karin bayani akan mummunan farmakin nan na Operation Lexanity da a halin yanzu suke kaiwa da ya kuma sanadiyar halaka 'yan ta'addan ISWAP da Boko Haram har guda 800 da kuma kame motocin yakin 'yan ta'addan guda 44 babura da kekuna da ma bamabamai har guda 17. Waɗannan kuma mun cimma ne a harare guda 17 ciki har da farmaki guda 13 da muka afkawa maboyar 'yan ta'addan a Gashigar, Karere da Kajijiwa. To ta yaya aka yi kuka cimma wannan gagarumin nasara haka?
Is the initiative for 2 years. Our troops have been defending their perimeter, abandoning certain areas to the terrorists.
Ai tsarin da aka bullo da shi ne. Shekaru biyu fa da suka wuce muna kare sansanoninmu ne, yayin da 'yan ta'addan ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a sauran dazukan tsibirin tafkin Chadin da ma hamadar wannan yanki. Wannan ya sa muka kirkiro da wani sabon salon yaki inda muke kai yakin har tungan 'yan ta'adda. Ina za mu kai farmaki? Yaushe za mu kai? Wani tsawon lokaci zamu muna ragargaza su? Kuma duka wannan gwagwagwafa dan koma baya guda shi da kadai muka fuskanta shi din ma a satin farko. Abin da hakan ke nufi shine kwanaki 60 da muka yi a filin daga babu wani koma baya ko daya da muka fuskanta.
We have not got any casualty from VBID and ID. This is resilience.
Navy Captain Josa ya kuma karin bayani dangane da irin hadakar da ta kai ga cimma wannan nasara.
The first task force, this one, made of troops of Nigeria. The second task force, made of troops of Niger and Nigeria.
Runjuna ta farko dai sojojin Nigeria ne. Runjuna ta biyu kuma sojojin Niger da Nigeria. Sannan sai sojojin Chad da Nigeria da kuma sojojin Kamaru da Nigeria wanda suna iya yaki a cikin ruwa ko akan tudu. Sannan sai zaratan sojojin Niger da su ma ke yaki a cikin ruwa da kuma kan tudu da suka mamaye arewa maso yammacin wannan tafki na Chadi.
The northern part of the lake Niger.
Wannan farmaki na Operation Lexanity a halin yanzu da nan na ci gaba don tabbatar da kammala kakkabe barbashin 'yan ta'addan a tsibiran da ke yankin tafkin Chadin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Injamaina, Jamhuriyar Chadi.
A gaida Hassan Maina Kaina. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji bayanai daga bakin shahararrun masu da'awar zaman lafiya tsakanin musulmi da mabiya addinin Kirista da ke zaune a Kaduna, Sheikh Nuraini Ashafa da Reverend Vobel Uye. Mun zanta da su ne don jan hankalin mabiya addini a Arewa su zauna cikin fahimtar juna da kaucewa aikata wani aiki ko furta wata magana da za ta iya haddasa fitina. Masu azin biyu sun share shekaru 28 suna aiki tare da ya faru daga yaƙi da duk wani yanayi da zai iya kawo saɓani tsakanin mabiya addinai a jihar Kaduna wacce take tsohuwar helkwatar arewacin Najeriya.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai
ga Sheikh Nuraini Ashafa.
Alhamdulillah zan sai an samu sauki. Salo ya canza daga 1987 musamman daga 1992 ba rigiman zangon katab da muka fara kokari na mutane su fahimci juna. Da shugaban addinai suke wucewa gaba wajen batanci, amma yanzu salo ya kai rabin sun sauka ba shugabannin addinai ke yi ba, yara suke yin abubuwa. Za mu ga cewa mun ga canji na farko kenan. Tudu na biyu kuma da ba farfajiya da malaman addinai ke saduwa ke tattauna abubuwa, amma yanzu alhamdulillah daga wancan lokaci zuwa yau daga an samu farfajiya da dama daban-daban taskan da yake malaman addinan nan na musulunci da na Kirista suna haduwa. Banda Narek ita kanta Narek wanda ake kira cibiya wanda yake ta kasa gabaki daya wanda mai alfarma sarkin musulmi da shugaban Khan yana ciki, akwai kungiyoyi daban-daban da suka tattaso yanzu wanda wasu da taimakon kungiyar Saudiya, waɗansu da taimakon gudunmuwan cibiya daga America, kungiyoyi na America da waɗansu daga Turai da sauransu da kuma Larabawa musamman wanda suka taimaka wajen wayannan abubuwa. So mun samu sauki kwarai da gaske, kuma malamai an samu fahimtar juna. Babban abin da yake faruwa yanzu shine siyasa ne, ana ne kokarin a siyasar da al'amura ta addini. A wancan karon malamai suke rigima, amma yanzu ƴan siyasa ne suke gaba gadi, suka wuce gaba wajen amfani da addini da kabilanci da bangaranci wajen neman tashin hankali a wannan ƙasa. Kuma ina babban kira da su, sun ce wannan fitinan da suke kusan su kunno kai, in suna ganin su sun cetu ne, ƴaƴansu ba su fita ciki da iyalansu. In suna ganin iyalansu da ƴaƴansu sun fita, to danginsu da iyayensu suna nan a wannan ƙasa tare da su, abin da za ta lume da mu. Saboda haka muke kira da babban murya su ji tsoron Allah, ƴan siyasan mu su ji tsoron Allah, su ji tsoron makoma sakamakon su da ubangijin su, su ji tsoron ahalin da za su sa wannan ƙasa a ciki. Dan wannan ƙasa a yau ƙasan gadon mu ne. Musulmi ba zai iya kora Kirista a wannan ƙasa ba, Kirista kuma ba zai iya kora musulmi a wannan ƙasa ba. Kuma Allah ya gama cikin Alƙur'ani mai girma, da ya so ne da ya mai da mu ya harshe ɗaya, addini ɗaya, kalkibla guda. Amma dan ya jaraba mu, ya jaraba imanin mu a cikin mu'amalan mu, sai mu harsuna daban-daban da yare daban-daban, kuma sakamakon komai yana wajen ubangijinmu. Saboda haka muke kira da babban murya ga siyasa nan ta danno kai. An yi mummunan siyasa 1960 wanda ya kawo yakin basasa. Bayan haka a lokacin su shagari, kuma an shekaru bar su shagari sun hau mulki, ban sa garin sun hau an sake neman an gurɓata siyasa a wancan lokaci har aka sake ba dama sojoji suka sake kwace mulki. Ba an yi shekaru barkatai aka sake dawo mana da mulki a hannunmu. Yau mulki ta dawo, kuma mun ce ƴan sojoji ba su iya ba, mun ce sarakuna su koma gefe daya. Amma mu da kanmu mana ƴan siyasan mu a wannan ƙasa suna son su kai mu wani tsaka mai wuya. Amma ina kira da babban murya a ji tsoron borin talaka. Duk mai mulki ya ji tsoron borin talaka. In talaka ya bore mulkin, zaman gidan mulkin sai tafi karfin shi. Allah ya ba mu ikon gyarawa.
Sheikh Nuraini Ashafa, faɗa mana, na lura ta hanyar tattaunawa da kuka dinga yi tsawon
ga shekaru 28 an samu maslaha da nan Kaduna, wato ya nuna da hanyar tattaunawa ita ce mafi inganci wajen samar da maslaha tsakanin al'umma.
Babu shakka babu wata hanya a duk duniya gabaki daya da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka. Za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a Makka, bayan an ci abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna. Fatihin Makka bata zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na Hudaybiya, wanda sakamakon shi aka samu babban nasara, Makka ta koma ƙarƙashin musulunci gabaki ɗaya. Kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu akan tattaunawa ake warware ta, saboda ka ƴan uwa da suke ɗamara cewa an cuce su, babu shakka ana iya cutar da kai, ana iya zaluntanka, ana iya kwace maka haƙƙi, amma ƙarfin to da daga hammata bai bada mafita. Babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna. Shi yasa musulunci yace as-sulhu khair.
Sheikh Ashafa Jabir kenan, dan yanzu Reverend Mobile Wuye zai yi bayani kan wannan darasi na fahimtar juna.
Muna magana muna kiran mutane ga a mutunta juna, sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai. Ma'ana kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka. A bi wannan doka, ka yi min abin da kake so in maka, ta haka za a samu zaman lafiya. Da ƙarewa cewa mun yi gasa, sabon gasan da nake so a yi tsakanin malaman addinai da kuma mabiya addinai shine yawaita nuna kauna. Yau idan na muka maka buhun shinkafa, gobe ka kawo mun buhunan shinkafa 10, jibi wani ya yi haka. Bari mu nuna addininmu a aikace ta wurin nuna kauna ga juna. Wannan zai kawo zaman lafiya da wamemiya. Yan siyasa kuma dan Allah ba sai sun bata wani ba kafin su nemi. In ka bata a ranar tashin kiyama akwai ranar sakayya. Ai hankali ai hattara, domin Allah na sauraron duk abin da aka yi a lungu da wanda aka faɗa a mambari.
Reverend Mobile Way, faɗa mana kai wannan irin rikice-rikice da suke faruwa a arewacin Najeriya ba bakon lamari ba ne a gare ka. Faɗa mana yadda kake tuna baya da kuma yadda abubuwa suke faruwa a zamanin nan.
Tuna baya shine komawa ga asali. Asali shine cewa yanda muke da arewa tsintsiyar maɗaurinmu guda ɗaya ne tak. Ni da nake magana a nan abokaina kusan duka a lokacin matasa ne musulmi, sannan akwai iyayenmu waɗanda a kullum ba mu taɓa ganin bambancin cewa wannan ga addinin shi wancan ga addininsa ba. In za a yi suna muna tare, in za a yi layya muna tare, mu ne matatan hanji daga baya a ba mu ɗan tsire na tsinke mu ci. Amma a yau wai sai ka ji wani ma ya zo bai so ya sha hannu da wanda ba ɗan addininsa ba, yana ganinsa sai ka ga wani irin zafi ya zo mishi na ƙiyayya. To abin da da ba ma gani kenan, amma a yanzu sai ga shi tarbiya ya ɓaci. Iyaye ko mata ne ko iyaye maza ne, ko kuma mu iyaye muna shuka guba a zukatan matasa. A ce yanzu wai waɗansu yara da ba su yi yaƙin basasa ba, wai suna ce a ware. Haka kuma yara matasa na can na arewa suna ce a tashi. Yara kuma ɓangaren Oduduwa su ma suna ce a dare. Yaya za a ci gaba? A da ba haka muke ba. Amananka za ka ɗauki wanda ma ba addininka ba ne ka ba shi amanan ɗanka, har ka yi tafiya ma ka ce kuma waɗansu ma suna sa ‘ya’ya hannun waɗansu su ilmantar da su. Amma wai sai a ce yanzu ana tsoron juna, lallai abu ya ɓaci. Kuma wannan wani ƙiyayya ne wanda ba mu sarrafa shi ba, muna ba wa ‘ya’yanmu guzurin ƙiyayya. Kuma su sun ɗauka yanzu da suke ana zamani na ilimi na kuma ababen yaƙi da shauransu, sai ga yara sun je suna yaɗa irin waɗannan abubuwan. Idan za a tattauna, matasa ya kamata su fito yanzu mu tattauna tsakaninmu, mu ce wa iyayenmu shin ya kuka yi tafiya jiya, muna son mu ga irin tafiyan da kuka yi na da. Kuma malamai da suke zuwa, mu malamai da pastoci masu kawo wa'azin ƙiyayya, mu daina yi. Domin menene wannan fitimar in ta fara ba akan waɗanda muka zuga aka yi ba ne, mu ma ƴan'uwanmu da iyalinmu da danginmu yana iya shafansu, sai za mu yi kuma nadama da irin wannan. To a danna zuciya, a dinga magana ana mutunta juna. Ina magana da kai da mutunci, kana magana da ni mutunci. Kada yin maganan kalamma da baka so, muna batuncin juna. Idan an yi haka, to za a koma ga asali, za a koma ga jiya. Haka iyayenmu suka koyar da mu.
Sheikh da mai bushara, mun gode. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili kai da ni shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu.
To an gaida Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Isuhu Suleiman Madatti da Magaram, tare da Sunusi Madatti da Magaram da Babandi Mamman Bandi da Addahir Zaƙin Soyayya Bulburam da Tasi'u Unguwar Tudu. Suka ce haƙiƙa matakin da Najeriya ta ɗauka na maido da tsofaffin sojoji kan aiki domin magance matsalar tsaro abu ne mai kyau, amma ya kamata a yi bincike kafin a ɗauko kara da kiyashi. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai saƙon Kawu Mai Ruwa Bajuga da Sala Muhammad Isa Bajuga suka ce haba 'yan siyasar ƙasar mu Najeriya 'yan jam'iyyar APC masu neman shugabancin ƙasar, kada ku maida shugabanci kasuwa mana, kowa ya je ya saya abin da yake so. Ya kamata ku haɗa kai in dai cire ƙasar cikin halin da take ciki ne. Ku zaɓi shugaba na gari wanda zai muku takara daga ƙarshe. Allah ya zaɓar mana shugaba na gari. Saƙon haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da na Mero Umar Makira da Dauda Ali Maɗaci da Baba Uba da Alhaji Muhammad Bakin Kasuwa duk a jihar Bauchi suka ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen satan mutane domin neman kuɗin fansa da ya zama sana'a a ƙasashen mu na nahiyar Afirka. Sai saƙon Sani Muhammad Cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce haƙiƙa ƙara samun ɓullar cutar ƙyandabiri a ƙasar Kamaru babban abin tashin hankali ne. Muna kira ga hukumomin lafiya na ƙasar da su gaggauta shawo kan wannan lamari don gudun ƙara bazuwar cutar. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Lawisa matan Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina suka ce a gaskiya mata da ƙananan yara a jihar Katsina muna cikin tashin hankali domin babu ranar da ba a kashe mazajenmu ko a yi garkuwa da su, ko a cikin satin nan an yi garkuwa da kusan mutane 80 a ƙaramar hukumar Jibiya. Muna fatan gwamnati za ta duba mata da idan basira ta hanyar tallafa musu da abin da za su dan rage raɗaɗin ɗawainiya da marayu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hanifa a ƙarshe. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbas. Ya kuma ce Rasha ba ta yi tsammanin fuskantar tarjiya sosai ba, yayin da Rasha ɗin take ikirarin cewa ta kwace iko da kusan dukkanin lardunan da ke cikin yankin Donbas. Bayan makonni da karkatar da hare-harenta zuwa gabashin Ukraine, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya faɗa a jiya Talata cewa dakarun Rasha sun kwace kashi 97 cikin 100 na yankin Luhansk. Wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin ɗaukar kaya, sannan rabin tarugun jirgin sun kaucewa hanyar jirgin gabanin wayewar yau Laraba, inda ya kashe akalla mutane 21 tare da jikata wasu 47 a cewar jami'ai. Faduwar da jirgin ya yi a kusa da birnin Tabas mai yawan hamada shi ne bala'i na baya-bayan nan da ya faru a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata, a daidai lokacin da Tehran ke fama da takunkuman da Amurka ta kakaba mata kana duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyar ta da manyan kasashen duniya na cikin shakku. A ƙarshe, hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sahu a wata shahararren yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda 8. Mai magana da yawun 'yan sanda Thilo Kablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe 10:30 na safe kafin ya mayar da motar kan hanya, sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da wurin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ledels Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Al Santos, Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.